Sashin Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 21 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma tashar Alpha Radio daga birnin Kumasin Ghana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu, zamu gabatar muku da shirin mu na wannan daren. To ko bayan kun gaba jin labaran duniya, zamu kawo muku shirin nan na tsintsiya madaurin ki daya. Bayan haka muna dauke da shirin nan na jawabai daga dattawan Arewa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a harabar cibiyar horar da sojoji a birnin Kabul, babban kasar Afghanistan, ya kashe akalla kuratan soja 15, jikkata wasu da dama, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta faɗa. An kai harin ne kwana ɗaya bayan da ɗan harin kunar bakin wake daga ƙungiyar ISIS ya kai hari a masallacin 'yan Shia a birnin, ya kashe mutane 50 da raunata wasu da dama. 'Yan sandan kasar da shaidun gani da ido suka ce an kai hari ne na yau Asabar, lokacin da maharin cikin mota ya kara motarsa da wata karamar motar bas dauke da kuratan sojan a kofar shiga cibiyar da ake horar da su. A Masar kuma akalla 'yan sandan kasar 54 ne aka kashe lokacin da suka kai wani samame a maboyar mayakan sa kai kusa da birnin Al-Qahira, kamar yadda jami'an tsaron kasar suka yi bayani. Jama'an waɗanda suka nemi a saƙai sunayensu sun ce an yi wa jami'an tsaron kwantan ɓauna ne daren jiya Juma'a, bayan da suka hallara a mafakar 'yan bindigar da ke yankin hamada a yammacin ƙasar da ake kira Al-Bahariya. Jami'a 20 ne da kuma kurata 34 suna daga cikin waɗanda suka halaka a wannan hari. Ma'aikatar harkokin cikin gida a sanarwar da ta bayar ta ce wasu jami'anta sun yi shahada, sai dai bata ba da ƙarin bayani ba. An fara samun sabbin bayanai dangane da harin da ya halaka sojojin Amurka da na Niger a daidai lokacin da wakilan majalisun dokokin Amurka suka nemi a basu ƙarin bayani dangane da wannan hari. A ranar 4 ga watan nan ne aka kashe sojojin na Amurka 4 da kuma 4 na Niger a wani harin kwantan ɓauna da aka kai a wani ƙauye da ake kira Tongo-Tongo da ke kusa da kan iyakar ƙasar da kuma Mali. Magajin garin Tongo-Tongo Al-Muhassan ya ga sashen Faransa na muryar Amurka cewa sai ta yi sojojin sun kwana a arewa maso gabashin na Tongo-Tongo. Sojojin suna farautar wani na hannun daman Abu Annal As-Saharawi, wani tsohon ɗan ƙungiyar Mujawo wadda ya shiga ISIS a yankin na hamada. Sojojin sun yi tambayoyi ga ƙauyayen wadda ya kai dare fiye da lokacin da aka yi tsammani. Da yake ƙarin bayani, magajin gari Hassan ya ce babu mamaki maharan suna da magoya baya a cikin ƙauyawan. An shirya musu gadan zare ne cewa an kai ku kuma ana shirin kai wani harin ta'addanci a bayan gari. Suka je wurin tuni dama maharan su 50 kofi, wasu akan babura suka auka musu. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister Spain Mariano Rajoy ya bada sanarwa yau Asabar cewa zai kori gwamnatin yankin Catalonia mai shirin ɓallewa, sannan a yi sabon zaɓe a wani yunkuri na hana yankin mai ƙuri-ƙuriyar cin gashin kai ayyana 'yancin gashin kai. Prime Minister Rajoy ya bada wannan sanarwar ce bayan da majalisar ministocin ƙasar da yake yi wa jagoranci ta yi wani zaman gaggawa yau Asabar domin tunkara rikicin siyasar da ta kunno kai sakamakon yunkurin ɓallewar da shugabannin yankin na Catalonia suka ayyana. A ranar Lamis, gwamnatin ta Spain ta fara ɗaukar matakai na janye ƙuri-ƙuriyar 'yancin gashin kai da yankin Catalonia yake da shi. A wani mataki da ya janyo cece-kuce, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta nada shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe ya zama jakadanta na musamman domin ya taimaka wajen ƙara jawo hankali kan cututtuka da ba sa yaduwa, kamar bugun zuciya da shanyewar wani bangare na jiki ko kuma gaba da kuma asma. Daraktan hukumar kiwon lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus, ɗan Afirka na farko da zai jagoranci hukumar, shi ya ba da wannan sarrafawa wadda kuma nan da nan ya samu suka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama da ma waɗansu kan wannan naɗin. Hila Nuova, babban daraktan wata ƙungiyar raji mai cibiya a birnin Geneva da ake kira UN Watch, ya faɗa cikin sanarwa da ya bayar cewa gwamnatin Robert Mugabe ta gallaza masu rajin kare haƙƙin bil'adama, ya murƙushe masu rajin kare demokuraɗiyya, ya maida ƙasar da za ta iya samar da abinci ga nahiyar Afirka baki ɗaya zuwa halin niƙyasu. Neva ya ƙara da cewa wai yau Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta tallata wannan ƙasa a zaman mai goyon bayan kiwon lafiya, abin takaici ne.
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Tsintsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Alish daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, kamar yadda muka alkawari, za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu ya yi da wasu shugabannin al'umma akan batun kafa ƙasar Biafra da wasu suke so, da kuma martanin da wasu ƙungiyoyin matasan arewa suka mayar da ya jawo cece-kuce. Sahabu gare ka.
Ga Aziz Olasunbo na manta ga mukuciya daga hannun haguna Steve a mutum ne daga kabilar Igbo daga hannun dama kuma daga maganar Shitima kun san cewa daga arewacin Najeriya ke. Aziz a ɗan kabilar Yarabawa ne. Malam Aziz, jin bayanai da gari guda biyu, me kake gani game da al'amuran Najeriya? Me ya kamata a yi don a ci gaba da samun haɗin kai na zaman lafiya bai kwanta shi tashin hankula da waɗansu suke neman su jawo ƙasa?
A ganin na maganar da na gaba maganar da shi ne na gan shi na da kanu wani ya tara da suke wanda abubuwa da suke bin shi din nan gaskiya suna da aiki ne, aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su yi wannan saboda wani cikin suna ina cikin yawarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba wasu da wannan biyafa zaman lafiya ne. Aka dinna da rage da yawon yawon mai ko jiya ba muna magana da wani abokin na ya ce mun riga mun shiga juna abu ne ya da mu Allah ya da mu duka ya sa abu ya sa ya da mu ba wai
an yi auratayya
ce kaya wurataya duk kowa ya hadu ya hadu
aka ga mai rage da aura a mallam Bahaushe da aura ya bari aka Allah ya da mu shi bai wani abin nan ba amma wayannan na ganin shi yake ne mutum da shi yana ka sabo yana zama ga yaron shi a ce ga yaron shi a ce shi ya zai zo ya ta mana
yankin hansari. Steve, me yasa ya ɗauki lokaci shugabanni a yankin ƙabilar Igbo ba su ce komai ba kan kalaman da na batunci da Nnamdi Kanu yake?
A gani na ina gan kamar da Mallam Shetima ya faɗa ya ce shi ne. Kan lura in kan lura duk zagin da yana bada ma mutane duk zagin da yana zagi mutane ya in ba maukaci ne ba ya zai tashi ya kai ce ko manyan Igbo ma yana zagin su manyan garin su yana zagin su kowa yana zagin sa
amma tsawatar wannan
akwai mutanen da suna fada amma a gannawa yana ga kuma ka san yaran da ana bi su da su yaran da masu shan abu da masu ji abu in ka fita da tsoro ka ko baka da komai ban ka fita ka ce zai kaza zai kaza so akwai wannan tsoro a cikin mutane cewa dole in ka fita za su maka wani za su dauka mataki a kanka wani lokaci ma har a rasa rayuka so ina gan saboda wannan abu shine yasa mutane sun dauka tsawon lokaci ba su fita ba amma kan da shi ya fada ya ne za a bi yau 2017 a fara cewa za a samu ba za a samu hadin kai ba a kasa ba kasa kwa family na mu fa wallahi muna aure da Bahaushe
dole a kasa
wallahi duk an samu auratayya ga cinika da katifiya ga komai da komai ana kai ana dawowa yau kuma zaka je ka tashi ka tsara abin da ana yi tantane saboda kai baka shafo ba amma mun damu saboda mu anan kasa aka yi fe mu a arewa ma aka yife ne a lafiyan bari bari. So da muka tashi akwai mutane da suka zama kanina, akwai ma mutane da zan tashi aka na fara kansala shi ba lafiyan bari bari ne. So duk da haka ba don goyon bayan da na samu a cikin mutanen da ba wai kabila na ba ne, amma sun ba da goyon baya game da halin da na nuna musu tun da yaro, ba wai na zo na ba su kuɗi ko mene ba, amma duk abin da kai mutane na kalle ka, mu ma muna kallon nan da ka da duk.
Menene ra'ayi a yankin kabilar Ibo dangane da mataki da gwamnati ta ɗauka ko kuma gwamnonin suka ɗauka na soke wannan ƙungiya?
Ba lokacin da za a ce za a ɗauka mataki ka ce matakin ya dace da kowa ba. Akwai mutanen da suka ce bai kamata ce inda Kano da IPOP suka sun zama masu kunan bakin wake ko yanta da. So akwai mutane kuma yawancin mutane sun ce wannan ba zai magance lamarin da muka samu kanmu a ciki, ya kamata doka wannan lamarin. Ni ma aka tantane na fito fili na ce tunda mutumin na magana ce a raba 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 ba shi da a jawabinsa ba shi da wani abu na muhimmancin da za a ce na koya darasi yakin da na koya daga bakinsa ba. Bashi da message ba.
Ya ba a dauke shi da gaske, baka ga makamai da aka kama customs suka kama kwanan aka ce ana danganta makaman nan da ita wannan
kungiya. No, wannan ma ina gani an ce wai ne. Mun gan cewa an samu makamai da dama. Ba na farko ba.
Ba
na karo na, ina gan nawo ku kenan. To abinda ana ga shine cewa aka ce daga Turkiya suka shigo da suka sai su. Amma su mutanen Turkiya din sun fito fili jiya ina ga ko yau ne suka ce ba abun da ya hada su da tafiyin Nnamdi Kanu ba. Amma duk mutanen da suna sana'a za su iya su shigo wata kasa su sai abu ba tare da sanin gwamnatin kasan ba. Abin da na gani
yayin da yan kabilar Ibo suke da walwala da sakewa arewacin Najeriya, yan arewa a kasashen Ibo ba su da yanci. Yanzu zaka shiga akwai kasuwannin da zaka shiga zaka samu yan arewa ba su da korun fa, ba su da shi, ba su da walwalar da yan Ibo suke da shi a arewacin Najeriya. Akwai haka wannan al'amari yake, kuma me kuke gani za a yi kamata a canza wannan al'amari?
Na farko da gan kama duk wanda da so yi sana kama ka sai babu mai hana shi ba wallahi.
An ce yanzu misali baka yi saka bude gidan mai, yanzu kamar in tafi kasar Ibo in ce zan bude gidan mai bai isa ba saboda sai dan kabilar Ibo zai bude gidan mai. Alal misali ba sani ba
amma kwanan nan mun tunda kace ka tafi Yaware na dawo daga Yaware bai kai maka da ba, na gani wallahi one of the biggest filling stations gidan mai na era no. Ni na san cewa kwanan nan aka gina ta. To ni a gani na ba ina gani kama
magana ba haka
take ba, saboda me in kana da kudin zaka iya ka shiga ko mai kasuwa ko mai plaza duk wurin da ana harkoki na ka shiga abin da kana so. A kasar ba ma akwai mutane ku da zama su kudi su yara, ba za a iya ce musu kama ni yau a arewa ka tashi ka je garin ka saboda can ba ka kafu.
Yarima cikin abubuwa da su mutanen nan da kani suke kuka a kai shi ne cewa misali wannan gwamnati kusan ana yi ba tare da Ibo ba, alal misali ilikin kotu kai an ba a yi wa Ibo abin da ya kamata. Shin wani ya tambaye mu da zai mana wanda shi yau shi Ibo zai zama shugaban kasa?
Wato
kaga cikin kokin kamar an mai da rayuwa da kasa,
wato akwai matsala kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu yi hatara shi kuma mu yi la'akari shi. Kaga na farko da kusan shekara 50 da aka fito wannan yaki da aka yi na Biafra sakamakon wani saboda da suka faru a lokaci, saboda an ka duba tarihi zaka ga to ita kanta yakin da me aka yi ta bai ma kamata a yi ta ba, an rasa mutane sun kai miliyan ɗaya ko tambaya me yasa aka yi, babu wani concrete reason. So an fito daga wannan guguwa sai kuma aka zo ana da wannan tarin da wannan shakkan, sai aka zo kuma shekara 18 zai wuce ni magani ne ina da wayo muna gogor mayan harkan darbe da sojoji su bar mulki a saman mulkin demokradiyya da kama mu da akai da wahalar da muka sha na pro democracy, saboda ni member ne na Dikku tun ina garbi na na yi struggle da yawa da na Dikku da Purnako da campaign for democracy duk na yi participating har muka kai da muka kai ni ba sabo bane a gogor mayan. So at the end of the day sai aka samu demokradiyya a shekarun baya da suka wuce, sai kuma wannan struggle na masu fahimta su akan su dai suna so da ya ba su 'yancin kansu.
ordinary dole ne a dinga tantance da cewa anya wannan al'amarin na Biafra na in aka ba mulki
gowa
ya muri ba za falle ba ba za kauri kuma ba saboda kasan tana so a dauri ai ko wannan tsazo na lafiya anya ga wannan barazana da ake to uwa uba shine wannan yaron abin da ya sake maimakon ya taimaka ma inyamurai su samu a hada ka a yadda da su a amince da su a ba su mulki kusa in ce dukiyar kasan yanzu a amin yamurai ke
ko kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitne shi
Abin da ya sauka kenan a wannan filin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin sahabi Imam Aliyu Jummai Ali daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kuma fahimtar juna kasa za ta ci gaba a huta lafiya
yarin suka girma kan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiyan yara mu yi bajira
to madalla wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC to bari mu koma gefe guda mu ba Ibrahim ka almasi garba wuri ya gabatar da shirinsa na jawabai daga dattawan arewa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba sharan fagen ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
shugaba Buhari ya gana da shugaba Erdogan na Turkiya kan tsaro a ziyarar da yake birnin Ankara Ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ke barawa ga shugaban hukumar inda suka auka yajin aikin gargadi na wani uku. Shugaban hukumar injiniya Mustapha Mai Haja ya ce za a biya musu bukatu.
Ana maganar miliyan 600 su yi haƙuri su koma ga aikinsu tunda waɗannan abubuwan da mun ɗauko yinsu kuma ana biyan bukatun amma ƙa'idojin dole a bi su. Idan bata lokacin ƙa'idojin shine damo su muna kiran su yi haƙuri.
An dawo kotu ba Nnamdi Kanu don haka kotu ta umurci masu beli su nemo shi ko su sarar da kuɗin belin zuwa 20 ga watan gobe. Yayin da aka harbe mutum biyu masu sace mutane a Anambra, babban subitin 'yan sanda ya nuna ɓacin rai kan sace ta kai ga sace 'yan sanda. Nasira da Malika muryar Amurka daga Abuja.
Haka, to yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Badikko da ke garin Kaduna, Alhaji Sani Usman da Fasto Musa Muhammad shi ma a garin Kaduna. Ga mai girma sarkin Badikko.
Muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marra da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun hada kansu masu addinin Najeriya sun hada kansu an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su bamban da dabba ba lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen Turai suke hadewa mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za ka gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a yi ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kaso mu daidaita musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abinda muke fata sojojinmu su ma Allah ya ba su nasara a samu a hada kasar nan yadda kasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kaman jihohin arewa ta gabas muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take Najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon bari yadda aka karɓe ta yadda aka karɓi shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu mun san abin da muke so, kuma muna roko ga manya wanda suke ganin su ɗan siyasa ne su san cewa yanzu da ya waye canji ya shigo ga talakawa, suna da ikon zaɓin wanda suke so, suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so, suna da ikon su zaɓi wanda suke so ya jagorance su. Saboda haka mutane su shiga taitayensu su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora. Talakawa sun san ciwon kansu, sun san abin da aka yi musu a baya ba a kyauta musu ba, suna ganin sun samu mafita, yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a, haɗa kan jama'a, babu kyakkyawan zamantakewa, mutane ba su san inda aka dosa ba. Muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya, a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka. Muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawan gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu, hanyoyin jirgin ƙasa masu kyau, jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da, a samu kyakkyawan zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa Najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da, kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a London da New York, ya zanto mun komo da wannan Najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci Afirka. Kamar yadda ake mata kirari kiwo Afirka ta amsa sunan ta tafiya bukatun Afirka baki da 'yan Najeriya gaba daya. Muna fatan Allah ta'ala ya mana buɗi, ya mana jagoranci, ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya, Allah ya ansa mana, ya biya mana bukata, 'ya'yanmu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau. Gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi mana ayyuka, a samu yanayi mai kyau da Najeriya za ta wuce inda take a da, Najeriya ta bunƙasa ta ansa sunanta a kiwo Afirka, ta zama inda duk take ta kai da, ya zanto Najeriya ta wuce nan a nan gaba kaɗan. 'Ya'yanmu kuma Allah ya ba su ilimi mai kyau wanda zai kawo nagartattun shugabanni a nan gaba. Na gode, Allah samu mu tashi lafiya.
Shi ma Fasto Musa Muhammad ya ce,
muna son shugabanninmu su zama kuma ƙalubale ne gare su. A wannan zamani in ba su yi canji ba, akwai lokacin da za a canza su. Canji ake bukata, canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabanninmu sun sa tsoron Ubangiji, sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan, to in dai har saboda al'umma ka tsaya, ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji, tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su ci gaba. Ina kira musamman ga gwamnoni, an yi gwagwarmaya, Ubangiji kuma ya ba ku nasara, ya ba ku nasara. Nasarar da kuka samu kuma babban nasara, gashi yau ku ne shugabanni, za ku kawo da son zuciya, da ƙabilanci, da tafarkin addinai. Kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba, musulmi naka ne, kirista naka ne, bai bautar dodo naka ne, everything kowa naka ne a cikin citizenka, ba bambanci. In kun yi haka, Ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi, domin Ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya. In yana son Ubangiji, yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka, zai juye su zama bautar gumaka. In kawai yana son ya juye su koma wancan addini, zai juye su koma wannan addini. Amma da kishi da ƙabilanci ba zai iya sa ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayinka. To don haka gwamnoni ya kamata ƙalubale ne daga gare ku. Mutane sun zura muku ido, suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar. Kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya, Ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka. Sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa, yanzu fa kallo ya koma sama, ku duk shirye-shiryen da za ku yi, duk abin da za ku aiwatar, muna nan muna ji. Shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan, in kun miƙa masu na abu suna handama, ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙƙin jama'a a nashi ɓangare, a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki majalisa, zai taimaki sauran al'umma, dukkan hukuma da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi, sosai sauyi, babban sauyi. General Ubangiji zai taimake shi, General Ubangiji zai ƙarfafa. fashi ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma bai gyan mu marasa kyan ma wannan karo su zama masu kyau.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Najeriya za ta fafata da kasar Argentina a wani wasan kullun kafa na sada zumunci da kuma shirye-shiryen tunkarar gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar Russia. Najeriya wace sau uku tana zama zakarun Afrika a fagen ta maula. Ta kasance kasar Afrika ta farko da ta sami tikitin shiga gasar ta duniya, kuma ana ganin za ta iya kasancewa daga cikin kasashe gagarbadau a gasar a daidai lokacin da kasar ta Argentina ita ma take shirin tunkarar gasar. Kasashen biyu za su fuskanci juna ne karo na takwas a tarihi a matakin manyan ƙungiyoyi. Sau hudu Argentina tana doke Najeriya a gasar cin kofin duniya, yayin da Najeriya ita kuma ta kafa tarihin doke kasar ta Argentina karon farko a wasan sada zumunci a Najeriya da ci 4-1 a shekara ta 2011. Za a buga wasan na sada zumunci ne a ranar 14 ga watan Nuwamba mai zuwa a birnin Krasnodar na kasar Russia. Kasar Mali ta sami kaiwa a zagayen kusa da na ƙarshe, wato semi-final kenan, na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta matasan ƙasa da shekaru 17, bayan da a yau ta doke takwararta kasar Afrika wato Ghana da ci 2-1 wasan quarter-final. Mali wace ta kai wasan ƙarshe ta gasar a shekara ta 2015 a kasar Chile, za ta fafata ne da wace ta yi nasara tsakanin Iran da Spain a matakin na kusa da na ƙarshe a ranar Laraba mai zuwa a birnin Mumbai ta kasar India. A Turai kuma sabon shiga wato kungiyar ƙwallon ƙafa ta Huddersfield ta kai ƙarshen tsawon lokacin da Manchester United ta ɗauka ba a doke ta ba a gasar Premier ta Ingila. Sau biyu ne kacal aka zura wa United ɗin ƙwallo a dukkanin wasannin ta takwas da ta buga na gasar a wannan kakar wasannin. To amma tun a rabin lokacin wasan na farko na yau, Huddersfield ɗin ta ninka adadin tare da zura wa United ɗin ƙwallo biyu a raga, duk da yake United ta sami farke ƙwallo ɗaya. Wannan kashin dai ya ƙara tazara tsakanin United ɗin da ke ta biyu a teburin gasar da Manchester City da ke sama ya zuwa tazarar maki biyar, domin ko ita City ɗin ta yi galaba ne a wasanta na yau da Burnley da ci 3-0. A ɓangare ɗaya kuma, mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Chelsea Antonio Conte ya ce 'yan wasansa sun nuna ƙwazo sosai sa'ad da suka yi waiwayin baya suka doke Watford da ci 4-2. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga wannan sakon.
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna A Dawo Lafiya.
To baban mayar Allah kare, A Dawo Lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance, shirin A Dawo Lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali, karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT. Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren. Sai da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran rahotanninmu da shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sahabu Aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin, da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake sallama a kwana lafiya. Allah ba mu alherin nan nasa. Amin summa amin.